بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال أيضا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد ويسرجون عليها الضوء فكيف يستهل مسلم أن يجعل هذا طاعة وقربة وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي mai albarka masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau yammacin Talata daren Laraba, yammacin Talata daren Laraba ɗaya ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan ɗaya miladiya ta 2012. A wannan majalisi mai albarka na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke bayani da sharhi game da sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine darasin mu na 49, kuma a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci, wannan shi ne na 164. Muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da wannan karatu, wanda shi ne rayuwar al'umma. Karatu, neman ilimi da aiki da abin da aka sani na addini shi yake raya al'umma, shi yake raya zukatan al'umma, shi yake sa al'umma ta koma zuwa ga tafarki madaidaici, ta koma zuwa ga Allah. Musamman a cikin irin wannan yanayi, a cikin irin wannan lokaci, a cikin irin wannan zamani da al'ummar musulmi a ko'ina a duniya take ganin abubuwa da dama na tashin hankula da mace-macen rayuka da asarar dukiya, al'umma take cikin fargaba da zaman ɗarɗar da zaman tsoro, ba a ƙasarmu kaɗai ba, a kusan duka faɗin duniya. Duk inda musulmi suke, suna cikin wani hali na barazana, hali na tsoro, na fargaba, na tashin hankali. Ƙasarmu Najeriya kamar wato ita ma ƙasa ce kamar sauran ƙasashen musulmi, ƙasa ce wacce take rayuwa a cikin wannan farfajiya ta duniya, ba wata ƙasa ba ce daban da Allah ya yi ta daban. Saboda haka irin abubuwan da sukan faru a wasu wurare suna iya su faru a ƙasarmu mu ma, ila iyaka har kullum addinin musulunci yana ba wa 'ya'yansa koyarwa wacce za ta sa su samu sumudi da jajircewa da tsayuwa da ƙafafuwansu a yayin da irin waɗannan guguwa ta kaɗa. Allah madaukakin sarki baya zalintar bayansa. Wama rabbuka bizallamin lil'abid. Babu abinda ubangiji zai yi na ya zalunce mu ko ya zalunci wata halittar da yayi. Ayyukan ubangiji dukkanin su adalci ne. Babu zalunci a ciki. Aikin ubangiji dukkanin sa alkhairi ne. Babu sharri a ciki. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa washarru laysa ilayka. Ba a jinginawa Allah madaukakin sarki aikata sharri. Na'am, shi zai halicci abinda zaka ganshi ukuba ce, za ka ganshi musiba ce, za ka ganshi tashin hankali ne. Amma a gurin Ubangiji duk wani abin da zai faru to yana faruwa ne bisa kanunul adli, wato dokan nan ta adalci, wanda da shi ne sama da kasa ta tsaya. Da adalci sama, sammai da kasa suka tsaya. Adalci da shi Allah madaukakin sarki ya aiko annabawansa duka, ya saukar da littattafansa gaba ɗaya da shi. A yayin da zamu fahimci haka, zamu fahimci cewa ashe dukkan abin da za bawa zai tsinci kansa a ciki, to a gurin Ubangiji adalci ne ba zalunci bane. A gurin Ubangiji alkhairi ne ga shi wannan bawa. Kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yake faɗa, yake cewa Ubangiji baya yi wa bayansa halittar sa ukuba, ya saukar musu da wani abu na tashin hankali sai saboda zunubansu. In kuwa har da za a kaddara wani daga cikin halittar Allah wani abu ya same shi na bakin ciki da tashin hankali ba tare da yana mai laifi ba, wato bai yi wa Allah komai kowa komai ba, sai kuma Ubangiji ya saukar masa da wata ukuba, ya ce da za a kaddara samun haka, to da wannan sai ya zama Ubangiji ya yi haka ne don ya ɗaukaka matsayinsa, ya ɗaukaka martabarsa da darajarsa. Kaga anan ma babu zalunci. Ya ce to wannan da a ce za a samu wanda ba shi da kuskure a cikin bil adama ko kaɗan, ya ce wannan kuma ba haka ba ne. Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Duk ɗan adam mai iya faɗawa cikin kuskure ne, sai dai mafi alkhairin masu faɗawa cikin kuskure su ne masu tuba. Ya ce to wannan ita ce gayar annabawa, shi ne matukar da annabawa suke tukewa a kanta, ita ce tuba. Annabi Adam alayhi salam ya tuba, annabi Yunus ya tuba, annabi Musa ya tuba, annabi musallallahu alaihi wa sallama kullun cikin istighfari yake da tuba zuwa ga Allah bila adadin, yana yin tuba zuwa ga Allah a kullun sau ɗari, a kullun ba wai a sati ba, ba a wata ba, a kullun zai nemi Allah ya karɓi tubansa ya yafe masa. To idan tuba ita ce gayar annabawa, kaga kenan babu wani wanda ya fi ƙarfin ya faɗa cikin kuskure. Ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya mana yayin da yake gaya wa al'umma da tafi, kowace al'umma tsarkaka a doron ƙasa, ka cire annabawa da manzanni su ne al'ummar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda kullum muke tinƙaho da nisabtuwa zuwa gare su. Allah ya gaya musu bayan yakin Uhud, awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Abinda ya same ku na musiba, kuka rika yin shela a tsakaninku ta yaya haka ta faru? Allah ya ce kul, ka ce da su huwa min indi anfusikum. Don haka mu har kullum abinda muke cewa al'umma ta Allah na iya jarrabata da abubuwa da yawa, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ubangiji ya ce da mun za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da kashe-kashen rayuka da ainihin fari, za mu yi muku wannan jarraba, amma ka yi wa masu haƙuri da jajircewa da juriya. As-sabir, wanda zai haƙuri ya jure ya tsaya akan diga-digansa ba tare da ya girgiza ba, ma'ana ba tare da ya bar turbar Allah ba, ba tare da ya saki Allah ba, to kai ma waɗannan bushara waɗanda idan wata musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To haka koyarwar addinin musulunci take ga 'ya'yanta a kullum, suna bincikar kansu suna kuma tuhumar kansu, ba sa tuhumar Ubangiji da cewa shine ya saukar musu da wani abin da ba su cancanta ba. Don haka mu a tunaninmu har kullum a ko ina dan adam yake, ba a kasar mu ta Najeriya ba, a ko ina yake a duniya, zai samu walwala da jin daɗi da istikrari da ko idan ya koma ga Allah. Ubangiji zai masa wannan. Ubangiji kuma zai iya jarrabarsa a lokacin da ya cancanci a jarrabe shi da kowane irin abu ne. A ga wanda zai iya haƙuri ya koma ya gane kuransa ya rike, ko koma ya rike Allah. To wannan shine nasihar mu da wasiyar mu ga junan mu har kullum, wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr. Wannan shine wasiyacin da muke yi wa juna. Babu shakka muna fuskantar kalubale ba karami ba, sama da kasa, ciki da waje, wanda mun san cewa tabbas idan muka koma muka rike Allah, muka saduda, muka mika al'amarin mu zuwa ga Allah, Ubangiji ba zai kyale mu cikin wannan hali na zulumi ba, hali na tartar da tararrabi. In muka koma muka rike shi, to babu shakka babu gurin da zamu fake in ba wajensa ba. Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaik. Ba wanda zai cewa Allah ko ya tsere masa, dole a gurinsa zai koma ya samu mafaka. Abinda ya samu ƴan uwa musulmi a Kano ranar abin nan Juma'a da ta wuce da yamma, na mace-macen rayuka da aka samu, da asarar dukiyoyi mai yawa da aka yi, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa duk wani musulmi da ya rasa ransa a wannan ibtila'i da ya faru. Kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mayar wa da dukkan wani wanda ya asarar dukiyarsa da mafi alkhairi daga abin da ya sarasa. Kuma Allah ya dawo da al'umma bisa tafarki madaidaici, ya gyara zukatanmu ainihin kawar da mu daga dukkan abin da zai zama matsala ga rayuwarmu da addininmu gaba ɗaya. Allah ya taimaki mu, ya taimaki musulmi duk inda suke, ya taimaki musulmi duk inda suke, ya tsare jininsu, ya tsare musu dukiyoyinsu, ya tsare musu mutuncinsu. Wannan su ne kalmomi na alhini da za mu gabatar ga junanmu. Kuma fatanmu ɗan uwa za a ci gaba da komawa ga Allah, a ci gaba da komawa ga Allah. Ubangiji shi ne khairun hafiza, mafi alkhairin wanda zai bawa bawansa kariya. Babu wanda zai iya baka kariya, ko da kuwa akwai waɗanda suke ganin su masu iya bada kariya ne, ba wanda zai iya baka kariya in ba Allah ba. Mu koma gare shi, mu ci gaba da tuba bisa laifukanmu da zanubanmu. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki zai ji koke-kokenmu, zai kuma yaye mana da sauran ƴan uwan musulmi a ko'ina suke a duniya irin halin da ake ciki. Kuma Allah ya ba mu wannan addini da mabiyansa izza a duk inda suke. Allah maɗaukakin sarki ya kaskanta waɗanda suke kokarin kaskanta musulunci da musulmi a duk inda suke. Mu koma ga karatunmu. Malam yana mana magana akan abin da ya shafi ziyarar kabari. Abin da ya shafi ziyarar kabari, bambancin da ke tsakanin ziyarar kabari a mahangar sunna da kuma ziyarar kaburbura ko makabarta a mahangar mabiya addinin Shi'a mai limamai 12, wanda su ne Ibn Taymiyyah yake rubuta ma wannan nasiha, da ma kuma wanda duk suke sun kwaikwayi wani abu nasu. Tunda kamar yadda muka ce, bayan bayyanar waɗannan abubuwa a farfajiyar musulunci ta bangaren al-imamiyya, to kuma an samu wasu wanda suke ba su ba amma sun kwaikwayi, sun yi kwafi din wasu abubuwa na bid'o'i daga wajensu, wanda za ka ga cewa babu bambanci da yadda waɗancan din suke yi da yadda waɗannan suke yi, illa iyaka a bisa intisabi na bid'a ne, kowa ya sha bamban, amma a wajen waɗannan ayyukan duk ana tarayya. To shine malai yake kawo mana bambanci tsakanin ziyarar kabari a shar'ance da kuma wacce waɗanda suke karkatattu zamammu suke, da wannan ne ita ce nasihar da ya rubuta, cikin nasihar da ya rubuta zuwa ga mutanen Iraki. A baya mun ka kawo irin yadda littattafan Shi'a aka yi ta bayanin matsayin kaburbura da matsayin wanda zai je ya da abin da ya kamata a ganin su idan mutun ya je makabartar wani imam ko wani babba yayi mata wanda muka ga da dama daga cikin abin da suke fada ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci to cikin irin hadisan da Ibn Taymiyyah yake kawowa wadanda suke magana akan wannan tafarki malaiki cewa wa kala aidan la'ana Allahu zawaratul qubur wal muttakhidin 'alayha al masajid was suruj rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu wa qala hadithun hasan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama har ila yau yace la'ana Allahu zawaratul qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar kaburbura wal muttakhidin 'alayha al masajid was suruj da wadanda suke yin masallatai akan kaburbura suke sanya fitulu akan kaburbura rawahu tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi da wannan sa suka ruwaito wannan hadisi wa qala tirmidhi yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau wannan hadisi kamar yadda Ibn Taymiyyah yace tirmidhi ya fitar da shi da wannan tirmidhi Imam Ahmad Ibn Hanbal a cikin al-Musnad ya fitar da wannan hadisi banda shi Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi Imam An-Nasa'i da Ibn Majah duk sun fitar da wannan hadisi ta hanyar Abu Salih Badam an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sai dai wannan hadisi yana da rauni da waɗannan lafuzan gaba daya wato aka dubi lafuzan gaba daya to hadisi yana da rauni akwai wani bangaren sa ya inganta wani bangaren sa bai inganta ba Salih Abu Salih Badam malamai sun ittifaki bisa raunin sa wanda shine ya kadaita da ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas la'antar waɗanda suka sanya fitulu a makabarta babu wani hadisi banda wannan wanda yazo wanda zai goya ma wannan baya sauran jumlolin kuma da suke cikin hadisin kamar la'antar masu yawan ziyarar makabarta mata masu yawan kai ziyara makabarta da waɗanda suke yin masallatai akan makabarta wannan gabar akwai hadisai da dama waɗanda suka zo wanda suke mara ma wannan gabar baya wanda zai nuna maka iya wannan gabar ta tabbata ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la'ana Allahu zawaratul qubur wal muttakhidin 'alayha al masajid amma was-suruj abinda ya shafi fitulu wannan babu wata ruwaya wacce ta karfafi wannan karin don haka al-Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya rauna na hadisin amma bisa wannan siyakin gaba daya abinda wannan hadisi yake nufi shine hana mata yawan kai ziyara makabarta hana mata yawan kai kawo zuwa kabari domin wannan zai ja su zuwa ga saba wa shari'a da yin abinda shari'a ta hana kamar koke-koke da daga miriya kamar ainihin yin tabarruj lokacin da za a fita a caka kwalliya ko kuma a mayar da makabarta ta zama gurin shakatawa gurin hira gurin bata lokaci to wannan ta sa musulunci ya haramta wa mata kai kawo yau da gobe zuwa makabarta hadisin idan muka duba za mu ga lafazin zawarat kalmar zawarat tana nufin mata masu yawan domin siga ce ta mubalaga wacce take nuna al-kasra wato yawaita abin yawaita kai ziyara makabarta wannan shine abin lafazin da yazo a hadisin Abu Huraira shine lafazin da yazo hadisin Hassan ibn Thabit wadanda su suka karfafi wannan wato gaba ta la'antar mata masu yawan kai ziyara kabari saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya la'anci masu yin wannan ne ba ya la'anci masu kai ziyara mata wanda suke kai ziyara kabari bane wannan gabar ko wannan jumlar zawaratul qubur ba ta nuna cewa haramun ne ma shata ziyarci makabarta ta yi wa waɗanda suke kwance a cikin kabari addu'a a makabarta addu'a wannan jumlar ba ta nuna haka akwai riwaya da ta zo la'ana Allahu za'iratul qubur la'ana Allahu za'iratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar makabarta wannan lafazin bai inganta ba lafazin da ya inganta, wannan lafazin shaz ne, lafazin da ya inganta shine zawarat, wanda shine kuma ke da ma'anar yawaita kai ziyara, yawaitawa, ba wai yi sau ɗaya ba ko sau biyu. Wannan shine abinda malamai suka fahimta karkashin wannan hadisi. Zamu ga shine abinda Imam Nawawi ya faɗa lokacin da yake bayani akan wannan hadisi, shine kuma abinda Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani ya faɗa a Nailul Awtar lokacin da yayin sharhin wannan hadisi. Yace wannan hadisi, wannan bayanin shi zai wato hada tsakanin hadisai da suke yin umarni da akai ziyara makabarta, da kuma hadisin da yake nuna mace katta kai ziyara makabarta. Yace abinda zamu dauka shine ana hana macen da take aikin ta kenan kullun taraddudi kai kawo zuwa makabarta. Kadan ba haka ba, ya kamata a fahimci cewa mata da maza a wajen ziyarar kabari ba su da bambanci, wato kowannensu mustahabbi ne, kamar yadda yake mustahabbi ga namiji ya ziyarci makabarta, yayi wa mutanen da ke kwance a kabari addu'a, haka ne yake mustahabbi ga mace ita ma ta yi. Na farko, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur, na da na hana ku, da na hana ku ziyarar kabari, ala fazuruha, yanzu ku ziyarci makabarta, fa innaha tudhakkirukum al akhirah, domin ziyarar makabarta za ta tunatar da ku lahira. To kalmar fazuruha, ku je ku ziyarta, wannan mata sun shiga cikin wannan umarnin. Mata da maza duk suna karkashin wannan umarnin na ala fazuruha, domin maganar da yayi cewa kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi ya kunshi mata da maza. Wannan magana ta kunshi mata da maza, na hana ku, da na hana ku mata da maza. To alafa zuruha ita ma ya kamata ta kunshi mata da maza, bai kamata a ce maza ne kawai aka bawa umarni ba banda mata, bayan da hanin ya kunshi a cikin wato jumla guda daya, a cikin siyaki guda daya akwai hani wanda ya kunshi mata da maza ko maza da mata. To haka nan shi ma umarnin ya kamata mu fahimci ya kunshi maza da mata, ba wai kawai maza su kadai ba. Domin a cikin hadisin akwai abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, kamar yadda yake cikin riwayar Muslim, wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin fa amsiku ma badalakum wa nahaitukum anin nabidh illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskiran. Kowa, duk wani malami ya yarda cewa umarnin da yake cikin waɗannan jumloli ya kunshi namiji ya kunshi mace, yace na hana ku ku boye naman layya, ku ajiye naman layya sama da kwana uku. To amma yanzu an ba ku dama ku je ku ajiye ya kwanakin da kuka ga dama. Kaga nan bai takaita akan maza kawai ba, dole ka yadda ya shafi namiji da mace. Haka nan da yace nahaitukum anin nabidh illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskira, na hana ku wato yin nabidh, wato tsuma dabino, illa fi siqa'in, sai a cikin wata wani kwano wanda wato wani akushi wanda za a ware da akan wannan. Sannan aka ware wannan akushin, bai halatta a yi amfani da shi ba wajen sha ko wajen shan wani abu daban. Daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta musu su yi amfani da kowane irin akushi, amma kada su yadda su sha abin da yake sa maye. Saboda haka koda za a yi wato lamurje na dabino, to kada a yadda ya tsumu ta yadda zai sha maye. In ya tsumu ya zama mai bugarwa, mai sa maye, to haramun ne a yi amfani da shi. In ya an jika shi ko an yi abin nan da shi, wato abin sha da shi, wannan abin shan bai zama mai sha maye ba, wato kamar yadda ake yin Mirinda ko Pepsi ko wani abu, a yi da inabi, to ya halatta a sha, kuma ya halatta a yi da kowane irin akushi. Wannan umarnin ya kunshi ko wannan damar, wato dama ce wacce ta shafi maza ta shafi mata, ba wai kawai maza kaɗai ta shafa ba. Ce to tunda har an yarda duk waɗannan fi'ilan da suka zo cikin wannan jumlar sun shafi maza da mata, to sauran ma da suka zo ko jumlar da ta zo ma alafa zuruha ya kamata, tunda duk a cikin magana ɗaya ce. In ba haka ba sai zama ba fasaha, kayi magana kayi umarni, a cikin umarninka a ce akwai wani wanda maza kake nufi kadai banda mata, wani ko mata da maza kake nufi ba tare da wani abin da yake bambance tsakanin wannan da wannan ba, sai zama babu fasaha. Don haka maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma magana ce wacce take cike da fasaha. Abu na biyu wanda yake nuna halaccin mace ita ziyarci, wato taje ziyara makabarta, maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na dalilin zuwa ziyara din, me zai sa aje ziyara makabarta, yace fa innaha tuzakkirukumul akhirah, za ta tunatar da ku lahira. A wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha turqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudhakkirul akhirah, kai ziyara makabarta za ta tausasa zuciya, sa zuciya ta yi laushi, za ta sa ainihin idanu ya zubda hawaye, za kuma ta tunatar da mutum lahira. Kaga anan mace na buƙatar wannan kamar yadda namiji yake buƙata, ba wai namiji ne kawai yake buƙatar abin da zai tuna masa lahira ba, har mace ita ma tana da wannan buƙatar. To inda har buƙatar an yi tarayya a cikinta, to ya kamata hukuncin ma ya zama an yi tarayya a cikinsa, ba ya shafi mace bace ita kadai, ba ya shafi namiji bane shi kadai. Abu na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su damar su je su ziyarci makabarta, kamar yadda yazo cikin hadisi guda biyu wanda aka samu daga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Hadisin farko hadisin Abdullahi ibn Abi Mulaika, wanda yake cewa wata rana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dawo daga ziyarar makabarta, sai na ce da ita, ya Ummul Mu'minin min aina aqbalti, ya uwar mu'mini daga ina kuma kike, sai ta ce min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakr, daga kabarin ziyarar kabarin dan uwana Abdurrahman dan Abu Bakr. Sai Abdullahi ibn Mulaika ya ce da ita, alaysa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an ziyaratul qubur, annabi ba ya hana kai ziyara makabarta ba? Sai ta ce na'am, thumma amara bi ziyaratiha, sannan daga baya umarni a kai ziyara, da ya hana amma daga baya ya umarni. A wata riwayar take cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rakhasa fi ziyaratul qubur, ya ba da damar aje a ziyarci makabarta. Kaga wannan yana nuna Aisha radiyallahu ta'ala anha bata fahimci cewa fazuruha din ya takaita akan maza bane kawai, ta fahimci cewa har mata suna karkashin wannan damar, don haka ita ma ta fita ta je ta ziyarci kabarin dan uwanta Abdurrahman. Wannan hadisi yana cikin Mustadrak na Hakim, yana cikin ainihin Sunan al-Kubra na Baihaqi da kuma At-Tamhid da Ibn Abdul Barr, isnadinsa kuma isnadi ne ingantacce. Bayan wannan hadisi na biyu, hadisin Muhammad ibn Qais ibn Makhrama daga Aisha Allah kara mata yarda, hadisi ne dogo wanda take cewa ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama me za ta faɗa lokacin da ta kai ziyara kabari makabarta, shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, ya zan wace irin addu'a zan musu ya ma'aikin Allah in na je ziyarar su, wato waɗanda suke a makabarta. Annabi ya ce da ita, quli assalamu alayhi ala ahli diyari min almu'minina wal muslimina wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna in sha Allah bikum lalahiqun, tace me zan faɗa ya Rasulullah in na kai ziyara makabarta? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ga abinda zaki faɗa, yace aminci ya tabbata ba ku mazauna wannan kushewa, wannan shiddaddaji muminai da musulmi, kuma Allah ya ji kan almustaqdimina minna wal mustakhirin, wanda suka riga mu da waɗanda za su zo nan gaba, wato wanda za su zo wannan kushewa Allah ya ji kan su, kuma mu ma in Allah ya yarda masu ruskuwa ne da ku, wato mu ma masu mutuwa ne. Wannan kalma insha Allah anan tana nufin tahqiqan la ta'liqan, dan babu wanda ba zai mutu ba. Wannan hadisi yana cikin Muslim, yana cikin Musnad da Imam Ahmad, yana cikin Sunan Nasa'i. Kaga anan cewarta da tace fadar da tace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, me zan fada idan naje ziyarar makabarta, me yake nunawa? Ya nuna kenan ya halatta ta ci, shi kuma ya bata ansa da cewa ga abinda zaki ce, ya nuna kenan ya halatta mata ta ci. Inda a ce mace bata zuwa ziyarar kabari kwata kwata, to da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ai ku mata ba a yarje muku ku ziyarci makabarta ba, don haka batun me ma zaki fada bai taso ba. To amma kai tsaye sai yace mata in kin je kuli kice, kin ga yayin da ta je kenan, har yana ba ta karantarwa da koyarwa na abin da za ta fada. Wannan hadisin yana cikin hadisan da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yayi hujja da su a cikin littafinsa At-Talkhis ko At-Tamyiz, na cewa ya halatta ga mace ta ziyarci makabarta, kuma dilalarsa zahira ce, wato a fili take, wato abinda hadisi yake nuna a fili yake, ba buƙatar dogon ta'ammuli ko dogon tunani kafin a gane cewa hadisin hujja ne. Sannan abinda zai ƙara ƙarfafa cewa wannan saukin da aka yi na ziyarar makabarta ya kunshi su ma mata tare da maza, shine kissar cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ziyarci makabarta ko kar ta ziyarci, in ta ziyarci makabarta me za ta ce, da kissar ta tare da Abdullahi ibn Abi Mulaika wanda yake tambayar ta ta dawo daga makabarta ta ziyarci dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr, yake tambayar ta daga ina take ta gaya masa. Wannan abu ya faru a Madina ba a Makka ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da Aisha radiyallahu anha a matsayin matarsa ba sai a Madina, a nan ne ya tare da ita. Kuma wancan hani na kuntuna haitukum, da na hana ku a Madina, a Makka ne, a Makka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hana wannan, duk da babu wani cikakken bayani na tarihi da yake nuna a Makka ne, to amma haka ya kamata a fahimta, a Makka ne, domin a Makka a lokacin ne aka yi ta saukar da dokoki da suka shafi akida, abinda zai nuna wa musulmi ga yadda akidar musulunci take, don a tsarkake akida daga dukkan abin da yake shirka ne, don a wannan lokaci musulmi ba su daɗe da gane da shiga musuluncin ba, don haka suna buƙatar su san duk abin da yake akida ne, kuma a riga a sa musu katangar ƙarfi kar su shiga cikin dukkan abin da zai kawo matsala ga tauhidinsu. Kaga a nan ne ya kamata a yi hana, ba a Madina ba, bayan akida ta riga ta gama sau shiga zuciya, an gama fahimtar ta, ana tabbatun hukunce-hukunce ne na ibada, kuma a dawo da hannun agogo baya. Ba zai yiwu ba Annabi ya kyale su a Makka su yi ta zuwa makabarta ba wata doka, sai kuma an zo Madina lokacin da akidar ta samu kafuwa sosai a zuciya, kuma a hana su. Kaga wannan kwata-kwata ba zai karbu a zuciya, a fahimta ba, hankali ba. Shi yasa za ka iya cewa tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su lokacin da ake Makka ziyarar kabari, domin a samu aqida ta gama, su gama fahimtar ta, su gama gane ta. Bayan kuma an yi hijira an koma Makka, an koma Madina, bayan aqida ta gama fargawa cikin zukata, an gama fahimtar ta, sai to shikenan yanzu kwa iya zuwa makabarta, don sun san me za su yi, ba za su je su yi abin da yake shirka ba. Wannan shine abin da kowa ya kamata ya fahimta. Abu na hudu wanda yake tabbatar da haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace a makabarta, hadisin Anas, ya ga wata mace a daidai wani kabari tana tsugunta tana kuka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha wasbir, ki ji tsoron Allah ki yi hakuri. Kaga anan ya umarce ta ne da jin tsoron Allah da hakuri, amma bai ce ta tashi ta bar wannan guri ba, wanda da a ce zamanta a gurin gaba ɗaya haramun ne, to Annabi ba ma wannan ba magana ta yi hakuri zai gaya mata ba, hakurantar da ita zai ba, zai tsawata mata me ya fito da ita zuwa makabarta bayan an hana, sai ya zama ya barta, amma kalmar da ya gaya mata shine ta yi hakuri ta jure, ta ji tsoron Allah ta yi hakuri ta jure, wanda a lokacin ma har ba ta fahimci waye ba, har take cewa dan dai kai abin da ya same ni bai same ka ba, ba san Annabi ba ne, sai daga ake cewa innahu rasulullah, sannan ta bi shi gida don ta ba shi hakuri, ta kuma nuna masa ba ta san shi ne ba. Hadisin da ta je ta samu ma gidan babu ma wani mai gadi, ba yadda aka saba sanin gidan masu mulki ba, a shi gidansa wanda duk ya zo ya kwankwasa zai samu izini ba tare da ya samu wanda za su koro shi ba, ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da hakuri cewa ba ta san shi ne ba, har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai innamas sabru inda sadmatil ula, ai ana hakuri da juriya lokacin da musiba ta faru a karan farko, wato a lokacin ake gane juriyar mutum da hakurinsa. To kaga wannan ba ya nuna halaccin mace ta kai ziyara, wato ta kai ziyara a kabari. Kuma wannan hadisin shi ma a Makka, a Madina abin ya faru ba a Makka bane, bare ka ce ai ta yuka kafin a hada. Saboda wanda ya ruwaito hadisin Anas ne, Anas kuma a Madina ne, uwarsa Ummu Sulaim ta zo da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 10, ta ce ga hadimi dan ya maka hidima. A Madina ne wannan abin ya faru. Saboda kaga shi kuma shi yake bamu labarin abin wanda zai nuna mana cewa wannan kissar a Madina ta faru ba a Makka ba, balle a ce kafin a hana ne, bayan an hana da bayan an hana ne ba zai batta ba. Don haka wannan shi ne abin da yake nuna halaccin mace ta je ziyara kabari. Matsala ce da aka samu sabani da yawa daga cikin malamanmu na sunna, musamman malaman Hanabila, suna haramtawa mace ziyarar makabarta kwata-kwata, cewa haramun ne, dogaro bisa hadisin la'anallahu za'iratul qubur. Don kalmar za'irat ba daidai take da kalmar zawarat ba. Kalmar za'irat tana nufin mai kai ziyara. Kaga kenan Allah an ci macen da take kai ziyara makabarta. Kenan dukkan wata mace wajibi ne ta guje wa kai ziyara makabarta, in ba haka ba ta shiga karkashin la'anta. Dogaro da wannan riwayar yasa suka haramtawa mace kai ziyara makabarta, wanda kuma wasu daga cikin malamai suka saba musu tun da farko, kamar yadda muka faɗa maganar Nawawi, maganar Shaukani, su Ibn Hajar, su Badruddin al-Aini da sauran malamai da yawa waɗanda suke ganin wancan hadisin za a fassara shi ne da ruwayar zawarat. Za'irat anan mahmulatun ne ala zawarat, tunda akwai lafazin da ya zo da yake nuna zawarat mai yawan kai ziyara, to ya kamata a bar shi a haka, kada a ce mai ziyara. Domin mai ziyara ba daidai yake da mai yawan kai ziyara ba. Kuma dirasa ta hadisi ta nuna cewa ruwayar za'irat ruwaya ce shahza, ruwaya ce da bata inganta ba. Ruwayar zawarat ita ce ruwaya da ta inganta, duk da cewa an samu wanda suka kafe akan kokarin su inganta ruwayar za'irat, so za a bar ruwayar zawarat. Kamar babban malamin mu Sheikh Hamad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala har risala yayi akan haka, domin kare ra'ayin cewa mace ba za ta ziyarci kabari ba. Don haka ra'ayi wanda ya fi kusa da dalilai kamar yadda kuka ji su, shi ne ra'ayin da yake cewa ya halatta mace ta kai ziyara makabarta, amma ba wai ta maida abin dimin da'iman ba. Kullum tana kai kawo, in aka buɗe wannan kofa to mata zuciyarsu tana da rauni, wata rana za a je a ga suna yin abin da bai dace ba, ko dai a same su suna koke-koke da murya, wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi, yani wanda an hana yin wannan, ko kuma su mai da gurin kamar gidan biki, kawai a caba kulle a tafi. Kamar yadda yanzu za ka gamo mace zuwa tana caba kulle a tafi asibiti, aka saboda yawan zuwa kullum yaro, ita da yaro duk wanda ya, to sai aka mai da ma asibiti kamar gurin da za ki je ki haɗu da kawayenki, a yi meeting point a asibiti, har ma ƙarshe asibiti take kuma ta koma kasuwa. Kana zuwa asibitin Murtala ta Kano, kan kasuwa ta koma, kuma kasuwar ba ta mata su suka fi yawa, haka duk wacce take da ɗan abu kunshe-kunshen sayarwarta, to a asibitin Murtala za a haɗu a nan. Abin da za ta nemi izini, zan kai yaro yana masassara, yana mura, yana zazzabi, yana waye, zan kai shi asibiti, shikenan damar mahaɗa ce can. Daga nan kasuwa ta tashi, duk mai wannan tsofaffin kayan ta zaki so ta kariyar, to nan za ta samu masu saya. Duk mai sayar kayan da take so ta sayar, a nan za ta samu kwastomomi, wanda kuma al'asulu shi ne wanda duk zai zo wannan guri larura ce ta kawo shi, ba wani abu ne da zai mayar da shi kullun yau da gobe. To amma saboda su zuciyarsu tana da rauni a haka, sai suka mayar da gurin kamar guri ne na ainihin nuzha, guri ne na shakatawa. To wannan ta sa aka hana su yawan kai kawo, amma idan abin zai faru ɗaya bayan ɗaya haka, lokaci bayan lokaci, to wannan baya cikin abin da aka hana. Wannan shi ne ta ce magana mafi rinjaye cikin maganganu biyu na malaman sunna game da ziyarar mata kabari. Mala ya ce fa'iza kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad la'ana allazina yattakhizuna 'ala al-qubur al-masajida. Idan har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci waɗanda suke mayar da makabarta masallatai, ويسرجون عليها الضوء سكي سنيا فتلو سحفتك سنيا فتلو ردت شوى واتو الرواية اللي أنت بتعندن تبا سيدي ينا لك تشكين أبين بي حلت تبا أشرا عن شي سبو لو سودني ليكم أدما كسن شوى المقبرتا با واتو مقبرتا با ليدي تكي لصورين جدا جينا دنيا با wanda mai rai yana buƙatar ya ga haske ya kuma amfanu da haske sabanin wanda yake cikin kabari hasken da zai amfane shi ne hasken aikin sa ba hasken fitila ba to aga a dauki fitulu musamman a da da ake buƙatar a zuba mai ayyuwaye ayyuwaye a cikin fitulu a je a sassa su a cikin makabarta wanda ya sabawa abinda musulunci ya nema ga musulmi ne ya kula da dukiya kada yayi amfani da ita a cikin abin da ba zai yi abin da ba shi da amfani Allah madaukakin sarki ya hana almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbihi kafura kada ku dinga tabziri wato almubazzaranci da dukiya wannan aikin shaydan ne shaydan kuma mai yawan butulci ne ga ubangijin sa haka musulunci ya hana tozarta dukiya kamar yadda zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا ونهى عن إضاعة المال يا حنا توزر تدوكيا ولا أن تدوكيا واتو المبذرين شيء تدوكيا هاك ونام في تلوسنا ركشين أبدا ذاك راوس المبذرين شيء نيجا دوكيا الحي أحوج إليها من ذيك دري شيفك أبدا شيفك سيدنا أبو بكر لوك شنده إيكي وسيتشي قبل الكفن إن ذا إمسا cika ai masa likafani da wani abu mai tsada yace domin tufa mai tsada mai rai shi yafi bukatar ta ba wanda yake ya rasu ba ba ya da bukatar tufa mai tsada domin sa shi a cikin tura mai tsada ai masa likafani da ita akwai tozar ta dukiya saboda haka ko ba wani ko ba komai ko babu wannan nassin daga wasu nasu suka za ku fahimci wato haskaka sanya fitulu ana haskaka wato makabarta a koda wannan lokaci wani abu ne da shari'a ta abin nan akwai hadisan da suka hada addafnu lailat wato zuwa kai gawa cikin dare an san sai ya hada kai ga kaga ba za ka ce to ai za a kai gawa da daddare ba to ai wannan ma an ce ka hakura har sa gari ya waye ba idan ka kai gawa cikin dare ba bare ka ce akwai buƙatar a sa fitulu saboda masu kai gawa da daddare to shine malai yake cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci waɗanda suke mayar da makabarta ko suke masallatai akan makabarta suke sanya fitulu fa kaifa yastahillu muslimun an yaj'ala hadha ta'atan wa qurba to ya za'i musulmi ya halatta wa kansa cewa yin haka da'a ce ga Allah ko ne ma kusanci ga Allah kamar yanda muke ganin wasu suna yi a makabarta a ainihin a gina masallatai ayi gine-gine akan ta ayi mata ado ayi mata kwalliya a gina kibab ayi abinda ma da yawa wato a mai da makabarta wani yanayi da gidajen talaka da yawa ba su samu wannan gatan ba masu rai amma kabarin wani an yi masa abinda an shimfida da ruma an shimfida carpet an sanya turaren wuta an yi waye an yi waye haka zaka samu kabarin waɗanda ake girmamawa ko da yadda su ko ba da yadda su ba an mayar da kabarin kamar wata wato fada ce ta wani masaraki wanda yake mai ji da sarauta an kawo ta gurin an yi masa tayin an sa masa kayan ado kayan alatu iri-iri ga masu kula da gurin akai-akai kullum za a yi ta ainihin sanya turare da turaren wuta baya yankewa to kaga wannan baya daga cikin koyarwar addinin musulunci sannan malam ya ce wa fi sahih muslim ya tabbata cikin sahih muslim an amirul mu'minin ali ibn abi talib daga sarkin mu'minai ali dan abu talib radiyallahu ta'ala anhu qala yace ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa amarani alla ada'a qabran mushrifan illa sawaituhu wa la timsalan illa tabastuhu yake cewa annabi sallallahu alayhi wa sallam ya aiko ni fa amarani ya umarce ni Allah ada'a qabran mushrifan illa sawaituhu kada in illa sawaituhu kada in bar wani kabari mai tudu face na daidaita tudun sa wala timsalan illa tamastuhu kada in bar wani butun butumi face na rubuje shi na rushe shi. Wannan hadisi ne da ya tabbata a cikin sahih Muslim, kuma ya tabbata a cikin wasu littattafai ma na Shi'a Imamiyya. Akwai shi a cikin Furu'ul Kafi na Al-Kulaini mujalladi na 2 shafi na 226. Akwai shi a cikin Wasa'ilu Shi'a na Al-Amili na Al-Hurr Al-Amili juz'i na 2 shafi 870. Don haka kaga su kansu Shi'a Imamiyya sun yarda akwai wannan hadisi. Ba hadisi ne da mu sunna kawai muka takaita akan sa ba. A sha Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Sayyidina Ali da bakin sa yana cewa Annabi ya tura shi kada ya bar wani kabari mai tudu sai ya daidaita sudunsa. Kada ya bar wani butun butumi face ya ainihin rusa shi, ya kawar da shi. Kenan wanda ya nuna sunna ba a yadda a yi kabari mai tudu ba. Sawa'un kabarin babban mutum ne ko ba na babban mutum bane, na wali ne ko ba wali bane, imam ne ko ba imam bane, shehi ne ko ba shehi bane, kowane ne a yi kabarinsa madaidaici ba mai tudu ba. Daidaitan da za a iya fahimtar wannan kabari ne, sannan kar a sanya shi ya zama musannaman, wato mai tozo, a yi masa tozo, a daidaita shi, a shafe samansa, kada ya yi sama da yawa, a bar shi bakin gwargwadon da za a iya fahimta cewa wannan kabari ne, kada a taka. To kaga idan har an hana wannan, wanda kuma wannan shine abinda malamai na musulunci suke a kansa, kan cewa haramun ne daga kabari ya yi tudu da yawa, haramun ne a yi shi ya yi turo. Wannan ita ce maganar almajiran Imam Ahmad da yawa daga cikin kuma abin ashabu Shafi'i da Malik duk sun yi wannan magana. To kaga yana daga cikin wato daga kabari a gina kubba a kansa, a yi wani gini a kansa, wato ko a yi masa wato wani gini da za a zagaye shi, a tada katanga a gina kabarin da shi da bulo, a yi siminti, ko a yi masa daki a zagaye shi, a sa mai gadi, a yi tiles a ciki, kamar yadda muka ga tsamurburan da yawa daga cikin waɗanda ake girmama an mai da su haka, ko dai waɗanda ake zaton a nan aka binne su, an zo an killace gun, an yi gine-gine, ko da kuwa a tarihi bai tabbata cewa a nan aka binne su ba, amma dai waɗanda suke so su ci wato da wannan kaburbura, waɗanda suke so su rika 419 da wannan, sun yarda cewa a nan aka binne mutumin. Ko kuma a shi mutumin saboda karkacewa tun yana da rai ya sa ma a yi masa, kamar yadda muka ga Shehu ne sun yi haka, sun sa an gina musu makabartar su tun suna da rai, an je an dau tsawon su kamar yadda tailor zai dau measurement ɗinka in zai maka tufa, an dau tsawon su, an je kuma an yi musu ginin, kila ma sun je sun dudduba cewa fadin yayi a dan kara ko a rage, sun duba abin da kansu. Aka ci gaba da gyara gurin da liƙe-liƙe da abin nan har suka mutu, kuma aka je aka binne su a gurin, wanda kuma aka kawo waɗanda su kuma da wannan za su ci gaba da cin abinci, duk wanda zai zo sai ya isa zai aje wani abu mai tsoka, sannan a buɗe masa ƙofa ya shiga wannan, sannan kuma ya ƙaddamar da buƙatunsa, duk abin da yake buƙata, kuma sai ya gaya wa shi wannan wali ko wannan shehin, shi kuma ya biya masa buƙatarsa. Don saboda wannan abin da aka yi wa kabarin zai sa awam wanda ba karatu suka yi ba su ɗauka cewa wannan ba daidai yake da sauran mutane ba, tunda da daidai yake da sauran mutane kabarinsa ba za a yi masa haka, tunda har aka ware kabarinsa, aka yi masa ƙubba, aka yi masa gine-gine, aka yi masa tiles, aka yi masa lalle wannan daban yake, don haka ba a iya neman wani abu a gurinsa ba Allah ba. Jahilai sai suka mayar da shi gurin da za a kaddamar da bukatu, kamar yadda kafirai suke zuwa su kaddamar da bukatunsu a guraren gumakansu, to su ma sai suka rika mayar da wannan gurin kaddamar da bukatunsu, ko wani abu da ya dame su ya yaye musu, ko wata bukata da suke da ita ya basu, wanda wannan kuma a musulunce shirka ne ga Allah, shirka ne da Allah bai halatta ba. Har ya zamana wasu za su yi tattaki mai nisa daga garuruwa mai nisa domin su je ziyarar wannan hubbara, wanda kaga ba dan an yi wannan ba, to watakila musulmi ba za su fada cikin irin wannan ba. To wannan shine abinda Imam Shawkani yana da risala da yayi akan haramcin daukaka, wato haramcin daga abin nan, daga kabari. Sunan shi Sharh As-Sudur fi Tahrim Raf' Al-Qubur, wato bayanin da zai wato gamsar da zukata akan haramcin daga kaburbura, a daga su yi tudu ko a musu gine-gine. Har yake cewa mun samu labari da dama, Shawkani yake cewa mun samu labari da dama wanda ya zo mana cewa da yawa daga cikin waɗannan da suka mai da kaburbura wuraren neman biyan bukatar su, idan wata rantsuwa ta kama ɗayansu suna rikici da wani, aka nemi ya rantse, to in cewa aka yi ya rantse da Allah, ko ƙarya yake zai rantse da Allah ba zai damu ba, amma in cewa aka yi ya rantse da wannan mutumin da yake girmamawa da ke kwanci cikin kabari, to falan zai ɗauka wannan rantsuwar da girma ba zai iya yin ta ba, sai kaga ya kama ina ƙarshe ma ya dawo ya ce gaskiya ba zai iya wannan rantsuwa ba, kuma ya yarda shi ne ba ya da gaskiya. Kaga ya yarda ya rantse da Allah akan ƙarya, amma bai yarda ya rantse da waliyinsa ba, ko kabarin waliyinsa akan ƙarya, akan abin nan akan ƙarya ba, bai yarda ya yi wannan ba. Wanda Shawkani yake cewa kaga wannan abu ne da yake nuna cewa shirkar da wannan yake da ita shirka ce ba ƙaƙani ba, shirka ce da ta kai ko ta ma fi shirkar wanda zai ce salisu salata ko saniya sunaini, Allah ɗayan biyu ko kuma Allah ɗayan uku. To shi ne ya kira ga malaman addini da sarakunan musulmi a kan su tashi su yaƙi wannan, su ga cewa sun kawar da abin da yake bauta ce ga wani Allah ba Allah ba. Wannan tun a zamaninsa, mutumin Yaman ne, kuma Yaman akwai shi'a Zaidiya wanda ita ma ta cika da bid'o'i, domin shi'a Rafida Imamiyya sun yi tasiri a kansu. Don haka abin da ya shafi girmama kaburbura da waliyai shi ma ya fantsama a cikinsu. Don haka tun a wancan lokaci, cikin ƙarni na 12, yake kokawa da wannan abin da yake faruwa a garinsu, yake cewa wannan musiba ce, wajibi ne a tashi a yi inkarin wannan abu, ce wannan shirka ce wacce take bayyananniya. Har ma yake kawo wasu baitoci guda biyu, ya ce laqad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafaqta biha adaa'at walakin anta tanfuqu fi ramadi, ce matsalar waɗanda kake kira ba ma sa sauraron ka, ba su ma san kana yi ba, to iho kake amma kamar a cikin matattu kake yin sa, ba san kana yi ba. Laqad asma'ta law nadayta hayyan, da me rai kake kira da ya saurare ka, amma wanda kake kira kamar matacce ki ba rai tare da shi, ce da a ce wuta ce kake hurawa to sai ta kama, amma kaje kana hura toka kaga ba za ta kama ba. Wato shi kansa ganin yadda abin yayi tsamari a cikin al'ummarsa, har yake fahimtar cewa wannan abu yayi karfin da za a dade ana ya kasa ba, ba ciwo karfinsa ba. To haka mu ma yanka kula, duk da abubuwan sun yi sauki a kanda, kuma a nan kasarmu akwai sauki a kan wasu kasashe, ba dan kuma saboda tsayawa da aka yi da da'awar sunna ba ji ba gani ba dare ba rana, wanda ya yi tasiri kwarai da gaske wajen a rage kaifin wannan bid'a, amma ba wai dan an bice ta ne gaba ɗaya ba, har yanzu tana nan, musamman mutanen da suke rayuwa a ƙauye, ilimi bai kai gare su sosai ba, har yanzu suna da aƙidar cewa akwai wasu kaburbura da za a je a roƙa a sanar da bukata ko bukata ta biya. Akwai waɗanda za a kai wa dabbobi, akwai waɗanda za a kai wa kuɗi, akwai waɗanda ma za a kai musu gwalagwale, tara musu akan cewa su ne wakilan waɗannan waliyan da ke kwance a cikin kushewa, su kuma ne za su baka dama har ka faɗi buƙatunka da kake da shi a gurin waliyi. Wanda wannan babu shakka shirka ce da Allah, ya kamata a tsaya a ga an yaƙe ta, kuma ba za a gushe ba ana magana akan wannan. Wannan shi ne bambancin da'awar da mu muke kanta da kuma waɗanda suke abokan mu, suma mu suke kai mu, har kullun cewa muke al'umma ba za ta rayu ba sai da tauhidi, sai da kadaita mahalicci. Dukkan wata zahira da take ta shirka ce, ya kamata a yi kokarin yakarta, a kawar da ita, kada a bar ta ci gaba da zama cikin al'umma. matukar dai ana da hanyar da za a kawar da wannan zahira to ya kamata a kawar da ita kuma a ci gaba da nusar da mutane su gane domin galibi waɗanda suke fadawa cikin irin wannan shirka wannan lokaci sai ka samu jahilci ne musu kartutu shi yasa ba ko da yaushe ne zaka iya kafirta mutumin da yake fada cikin wannan shirka ba duk da ga ta dai shirka ce ba zaka fasa cewa mata shirka ba ba zaka fasa kiranta shirka ba ba zaka fasa kiranta kafirci ba to amma wannan ba shine yake nufin ka kafirta ko ka shirkantar da wanda yayi ta ba akwai babbaci kullun ko muna fadar sa duk da cewa wani lokaci da gayya akan watsar da bayanin da muke yi a ce muna kafirta dukkan wani musulmi wanda ya saba mana wanda ko ba haka bane mu abinda muke bayani shine abinda Allah ya ce da shi kafirci ne ko shirka ne to a bar shi a yadda Allah ya da sunan da Allah ya kira shi ba mu da iko dan hukuncin wannan ba na mutum bane baka da iko ka kira abu shirka ko kafirci haka kawai dan tsabar ra'ayi ka ce wa abu kaza shirka ne ko kafirci ne baka da baka isa ba idan a musulunci hatta halal da haram ba a hannunka yake ba to ina ga shirka kuma da kafirci wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litafsiru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun idan har halacci da haramci ba a hannunka suke ba to ina kuma kafirci da imani babu shakka wanda ba a hannunka suke yake ba don haka abinda Allah ya kirawo kafirci ko shirka a alqur'anin sa ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi a hadisin sa to ka karanta shi a yadda yake ka fassara shi a yadda yake ba ka da damar ka ce ai ni ina zaka a kira abin kafirci ko ka a kira abin shirka ka kira shi yadda yake domin wannan hukuncin Allah ne ba naka bane abinda kuma ya shafi zartar da hukunci akan wani da wani to wannan kuma akwai dokoki da ka'idoji da sharuɗa waɗanda malamai suka yi bayanin su wanda kuma doran alqur'ani suka duba da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bayanin su wanda su ne shuruɗut takfir da mawani'ut takfir wanda mun sha fadar su kuma muna nanata su don haka duk sanda muka zo wannan bayani ba za mu gushe muna nanatawa duk da shi abokin suma har kullun ba zai yi maka adalci ba in ya tashi sai ya shafe dukkan wancan bayanai da kake sai ya dauko bayanin da ba shi kai ba sai ya ce haka kake nufi don haka a ka'ida ta da'awa ta sunna haka kawai dan kaga mutun ya aikata abin da yake kafirci ne ba daidai bane kace masa kafiri dan ganin sa ya aikata kafirci akwai dokoki da matakai da ake bi wajen a tabbatar da kafircin yayi ko ya kafirta ko bai kafirta ba wanda kuma wannan aiki ne babba malamai suke da ikon yin wannan aikin ta hanyar bayani ta hanyar fitowa da abin da shi yasa za ka gazartar da hukuncin kafiri wanda ya kafirta a kashe shi ake barwa shugaba na musulunci shugaba na al'umma wanda yake al-imamu al-azam shi ake danganta wannan in idan aka bar abin a hannuna da hannunka da hannun wani da wani shikenan sai mu ta kashe juna shikenan duk sanda nake ganin abu kaza da kai kafirci shikenan sai in fada maka kai ma in kana ganin abin da nake yi kafirci shikenan sai ka fada maka ce Allah ya ce a kashe kafiri kaga anan kuma rayuwar sai ta hausu ne shi ya zamu ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa idan aka ce ga wani yayi wani laifi wanda ya cancanci kisa sai ka ji sahabi ya ce wa manzo Allah da'ani ya rasu a kyale ni sai ya nemi izini ba kawai tashi yake bai make shi annabi ya ce kai min daidai kuma za ka sau tari annabi ya ce a'a kyale shi a kyale sai ya faɗi wani uzuri wanda gashi dai ya yi kafirci amma annabi shi ku kyale shi wanda ya zo ce ya rasulullahi ba ka yi adalci ba ka yi mana adalci ko ya rasulullahi wannan rabon da ka yi ba dan Allah ka yi shi ba ka yi son kai ka yi son zuciya wanda duk zai ga manzo Allah wanda ya kafirta kafa sabai suke a kyale su kashe annabi ce ku kyale shi kyale shi kuma ya tafi to irin wannan ya faru a wasu zaka samu da munaficin da mummunar zuciya suka yi wasu kuma zaka samu bisa rashin sani suka yi kamar irin sahabi ibn abi balta abinda yana jasusiya a musulunci ta hukuncin ta kisa ne kamar yadda muka sani hatta a dokoki na mutane ma wanda ba na Allah ba in aka kama dan leƙen asiri kashe shi ake yi ko a masa daurin rai da rai to wannan gashi ya tabbata yayi jasusiya ya gaya wa kafirai a sirran annabi sallallahu alaihi wasallam amma da aka ce za a kashe shi a uwar yake ta kyale in kashe shi har ma kira shi munafiki. Annabi yace a'a, baka san ya je yakin Badar ba? Wannan babban aikin da yayi na lada, da Annabi Allah yace ya malo mashi, to sai ya cece shi. Kuma da yake ba yayi ne da nufin cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya faɗi uzurin sa. Sai Annabi ya kyale shi. Shi yasa za ka ga hukuncin yana gaban al-Imam al-Azam na al-umma, shi zai yanke cewa eh wane ya cancanci ayi masa kaza, ayi masa kaza, wane kuma bai cancanta ba, koda kuma ya cancanta akwai uzuri kaza kaza da zai sa a kyale shi, kyale shi. To shi yasa hukuncin zartar da hukuncin ridda baya a hannun daidaiku, da yana hatan da ku tabargaza za a yi ana hannun kai kawai, da ka fito yau ka kunci wani a gabanka yana wani abu da kake ganin ridda ce shikenan, sai ka sai kai ka kawar da shi. To kai ma akwai wani can shi ma yana ga kai ma ridda kake. To kaga sai rayuwar ta zama a cikin, to shi yasa ga tsarin addinin musulunci tsari ne wanda yake tabbas, tsari ne wanda zai sa ya a samu daidaito a cikin al'amura. In aka kauce masa biyan da aka kauce, sai ka kuma an shiga ai shiga wata hatsaniya wacce ba mai kyau ba. To shi yasa mu ahlus sunna kullum muke nana ta wannan ka'ida din. Ba za mu fasa kiran kafirci da sunansa ba, ba za mu fasa kiran shirka da sunanta ba, ba za mu fasa kiran bid'a da sunan bid'a ba, ba za mu fasa kiran ma'asiya da sunan ma'asiya ba. Wannan ba mu muka rada mu su, wannan ba Allah ne. Don haka addini ne na Allah, babu da iko mu canza shi. Zartar da hukunci kuma akan daidaiku, wane yayi kaza, wane yayi kaza, wannan kuma ba aikin mu bane. Mu aiki mu ilmantar mu sanar mu abin nan. Akwai waɗanda Allah yake ba su wuka da nama a hannunsu, su kuma su ne wanda za su tashi su abin nan. Shi malami har kullum faɗakarwa ce aikinsa, amma ba ya ɗau wato hannunsa ya ce zai kawar da wannan ya bige wannan ya bige wannan ba. Wannan ba aikin malami ba ne, aiki ne na shugaba. In ya yi shi kenan, in bai yi ba kuma Allah yana ganinsa. Allah zai tambaye shi ranar da babu wata ansa kuma da zai iya ba wa Allah. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala hudahu ila yawmiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wani yake tambayar cewa akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari wanda masu sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kai doka za ka kafa mun kenan koyar masu sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kafa hujja da shi akan cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun canza addini bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shine hadisin Ala Ibn al-Musayyib a cikin littafin wanda ya ruwaito daga Al-Bara ibn Azib a cikin Sahih al-Bukhari, wanda shi Al-Ala Ibn al-Musayyib yake cewa ya hadu da Bara ibn al-Azib yake cewa ka ji dadin ka, ka more, ka abuci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sahibta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa kunta ma'ahu fi man baya'a tahta ash-shajara, kana kuma tare da shi lokacin da aka yi masa mubaya'ar Hudaybiyya a karkashin bishiya. Yake masa murna da samun wannan matsayi, matsayin kai sahabi ne na manzon Allah, kuma bayan haka kana cikin waɗanda suka ziyarci wato suka samu shiga cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, wacce mubaya'a da aka fi sani da bai'atul ridwan. To shine sai shi Bara ibn al-Azib yake cewa to ai baka san wato abinda muka farar ba daga baya, wato bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ce to wannan ya nuna kenan sahabbai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kirkiri wasu abubuwa wanda yake nuna sun canza addini, wannan da ita ce hujjar. Babu shakka wannan hadisi yana cikin hujjar da masu son su zagi sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kawo shi, kamar yadda Tijjani Samawi mai littafin Sumata Daitu ya kakkawo a cikin littafansa, cewa gashi a littafan sunna kuma ko ruwaito cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun canza addini bayan sa, tare da cewa sun san irin abinda su waɗannan sahabbai suke nufi da maganarsu, sun san irin matsayin da Allah madaukakin sarki ya bawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi matsayin su a cikin sunnarsa, amma suka rike irin waɗannan kalmomi da sahabbai suke faɗa na tawalu'u da kuma nuna su ba wasu bane a gaban Allah da kuma nadama ga abin da ya faru na fitintinu na yaƙe-yaƙe. Kun san bayan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin kashe Usman an samu fitintinu da yaƙe-yaƙe, wanda wasu sun goyi wannan bangaren, wasu sun goyi wannan bangaren, wanda daga baya dukkanin bangarorin biyu suka rika nadama. Har shi kansa Sayyidina Ali ya rika nadama yana cewa ina ma a ce Sayyidina Ali baya duniya kafin faruwar wannan abu da shekara 20 ma, wato ina ma Allah ya karbi ransa kafin ya ga wannan abin da lokacin da ya ga mutane ana ta karkashe su a Waqatul Jabal, abin da ya faru lokacin fitowar sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha, da ya ga yadda mutane ake ta karkashe su, ya rungume sayyidina Hussein al-Hasan ɗansa yana cewa ina ma bana duniya, na bar duniya kafin in ga wannan da shekara 20. To yana da damar fitowar sa har shi Hasan da wanda yake ci al-Bidayah wa Nihaya ta Ibn Kathir yake ce masa daman na nemi kina maka nasiha cewa kar kai wannan fitar, yace to ai ban san abin zai kai haka ba, wato shi kansa ya rika nadama da wannan abin da ya faru a tsakankanin su. To sahabbai kamar yadda aka sani, kowane mumini baya jiji da kansa cewa shi wani ne, in ma ya ji wani yana ɗaukaka matsayin sa to zai nuna cewa Allah dai ya san shi yana da wasu kurakurai, sai kuma dai Allah ya masa gafara ya masa rahama. Kullun kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullun mumini ganin laifinsa yake, zunubinsa gani yake, gashi nan kamar karkashin dutse yake zaune, kuma dutsen na rawa zai faɗo masa. Yayin da shi kuma wanda ba mumini ba yake kallon laifinsa kamar kuda ne da yake yawo akan hancinsa, da ya sa hannu zai ture shi. Kaga bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba. To sahabbai suna cikin waɗanda kullun suna tuhumar kansu. Sayyidina Umar ba shi yake bin Huzaifa yana cewa kaji manzo Allah ya kira ni cikin munafukai, duk da matsayin da yake da shi da darajar da Allah ya bashi a musulunci, amma wannan fargabar da tsoro bai gushe a zuciyarsa ba, wanda kuma ita ce sifa ta mu'mini, wallazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, su ne wanda suke aikin da duk za su yi amma zuciyarsu tana tsorace, zuciyarsu na kadawa, kamar yadda kace a Hausance hanjinsa yana kadawa, duk da gashi yana aikin amma yana jin tsoro. Kamar yadda Allah ya sifanta su, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, su kwana suna sallah da asuba kuma su ta neman gafara, kaga ba su yi tinkaho da takama da sallar su ba, sun kwana suna sallah amma asuba suna jin su masu laifi ne, suna neman Allah ya gafarta musu. To haka bayin Allah suke, don haka sahabbai su suka fi kowa sifantuwa da wannan sifar, kullun suna hazmun nafsi, suna nuna su ba wasu bane, suna jin tsoron gamuwa da Ubangiji. Don haka lokacin da shi Al-Ala ibn al-Musayyib yake cewa ka ji dadin ka, ka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai bai'atul ridwan, bai'atul ridwan duk waɗanda suka yi bai'atul ridwan Allah ya ce ya yarda da su, wa qad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata alaihim wa atabahum fathan qariba. Allah ya ce ya ji ya binne ya yarda da waɗanda suka yi masa mubaya'a, cewa yayi ya yarda, ba wai zai yarda ba, radiya ya yarda, wanda Bara ibn al-Azib yana cikin su, su 1400 yana cikin su, Allah ya ce ya yarda da su, kuma ya san meye a zuciyarsu. Kaga inda a ce munafici ne a zuciyarsu ba zai amince musu ba, ya wanke su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai halarci abinda la yadkhulun nar man bai'a tahta ash-shajara, wanda duk yayi bai'atul ridwan to ba zai shiga wuta ba, wanda su adadin su su 1400 kamar yadda yazo a hadisin Jabir. Al-Bara ibn Azib yana ciki, ga shaida da Al-Qur'ani ya musu na ya yarda da su, Allah ya ce ya yarda da su, amma duk da haka ba sa tinkaho da wannan, su rika jin cewa ai mu mun riga mun haye ku da saura, sai ku je ku yi tafafuka irin mu ne kaga ai shikenan mun samu abin da zamu a kai ina mu ai tuntuni mun karbi ticket din mu koyewa kuke jira sai ku je ku yi ta fama mu mun gama kullun raina kansu suke yi wanda ita ce dabi'ar mu'mini to kaga wani mai mugun nufi sai zo ya amfani da kalmar da ya kamata ka kara jinjina musu da ita abinda zaka yabe su da shi sai ya mai da shi suka tare da cewa duk malaman da suka yi bayani akan hadisin sun yi bayanin wannan kuma bara ibn al-azib yana cikin wanda suka harci bai'atul ridwan kamar da hadisin yace kunta mimman bay'a tahta ash-shajara kana cikin wadanda suka yi wannan wanda kuma duk an abin da tsinsu sai ce kai dai baka san me muka farar ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rufin wannan fitintunu da suka same su na fadace suna tsoron kada Allah ya tambaye su me yasa haka ta faru da haka suna jin tsoron wannan da haka sun yi kokari su yi farauto irin wannan shi kira sai a farauci zakatan masu rauni sai to gashi ma a cikin Bukhari sahabbai sun ce mun canza addini ana ba inda suka ce mun canza addini ba inda suka faɗi haka illa iyaka zai suna kokawa da halin da suka samu kansu a ciki ne a kamar da ana take cewa muna gaba binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ankarna anfusana muka kasa gada kanmu sai kuma wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shi ma an kawo shi a matsayin cewa sahabbai sun canza addini annabi ya ce lalle za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku ko da za su shiga ramin damu walau da qalu zuhra dhabbil lattaba'tumuhu sai kun bi su sahabbai suka ce al yahudu wan nasara qala faman yahuda da nasara suka ce annabi ya ce to suwa shi ma aka ce to wanda ya nuna annabi ya ce sahabbansa sai sun canza kaga wannan lafazin la tattabi'unna al'umma ake magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu haka wanda za su bi tafarkin yahudu da nasara duk abin da bai yahudi ko nasara zai sai bige su kaga sun ba su kokarin kwaikwayansa ko da abin akwai wahalarwa to amma an mai da shi gayu an mai da shi abin nuna wayewa sai ka ana yin sa amma abin da zai zama matsala ga mutum a rayuwarsa sai kaga saboda kawai an ce zamani ne yazo da abin sai ga shi ma da shi ake yi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam walau dakalu zuhra dhabbin lattaba'tumuhu tsare-tsare da dokoki da za su shimfiɗa wa kansu wanda kuma zai zama musu matsala kuma sai ku aro ku sa wa kanku tsare-tsaren da karshe za su zama muku matsala ba abinda ya muka fuskanci al'umma musulmi ta fuskanci lokacin da ta bar shari'a ta addinin musulunci ta bar sai ta shiga cikin ruɗu ta shiga cikin dimuwa ta rika kawo abubuwan da karshe zai cutar da ita to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na al'umma sai suka ce ai sahabban sai yake nishi kaga wannan mummunan wato shi ba shi a ciki ba jama'arsa a sahabbai kawai ake nifi to ba ahlul bait kenan a ciki da to in dai lafazin nan bai ware ya ce sahabbai ba ya ce la tattabi'unna maganar nan kuma za ta kunshi kowa dan me zaka ware wasu sai ka ce Ali Hassan da Husaini da imma duk gaba ɗaya suna cikin lafazin me ya fitar da su zaka ce rayuwarsu da sirarsu ta fitar da su su ba sa ciki to su ma sahabban haka ne rayuwarsu da sirar su da dabi'ar su da aqida su ta fitar da su dan me zaka sa su ka ware wadancan kaga wannan shine tsabar san zuciya da kuma kokarin sai dai an ci mutuncin sahabbai ko ta wani yanayi ne yau ma taba jin wanda ya dau wannan hadisin dai ya zagi sahabi da shi ba ko da ya rubuto sunaye dan na ruwaya ne wai yana son ai masa bayani kana dai man sunayen ruwat ka je ka samu littafin da suke magana akan masu ruwayar hadisi in kana son dogon bayani ne to ka duba littafin da suke manya kamar tahzibul tahzib ko tahzibul kamal da min zi ko mizanul i'tidal na zahabi ko sayr alamin nubala da sauran dai littafai wanda suke manya in kuma dan takaitaccen jawabi kake ka samu irin su taqribul tahzib amma yanzu na gaya maka ma anan bai da wani amfani tunda ba lalle ma ka rike abin da za a faɗa ba yana su Abu Zinar su Hammam ibn Munabbih su Amr ibn Shu'aib al-Abi anji Subahat ibn Hakim wanda duk masu ruwaya ne wanda suna da silsila da suka ruwaito hadisai da su kuma bayani akan su bayani ne dogo amma in dalibi ne yake tambayar to ya kamata ya samu tahzibul tahzib dan duk wadannan ka faɗa bin rijalit tahzib zaka same su a cikin tahzibul tahzib kowanne ka koma kaga sunansa al-Ala ibn Abdurrahman kuma harfin ayin zaka same shi a cikin harafin ayin Abu Zinad kuma cikin kunya shin al-kunya zaka ga sunansa sai ka duba kuma sunan a cikin a layin da yake sunan Abu Zinad Abdullah ibn Zakawan sai ka koma Abdullahi bin Zakwan zaka samu sunan sa haka dukan wanda ka kawo ko wanne ka koma karkashin sunan sa a littafin tazibu tazibu in kuma ba dalibin ilimi bane to me ya hada ka da wadannan abubuwa kuma sai wani da yake cewa ya ji wani malami yana cewa ba za a ce Muhammadul Amin ba ko Al-Amin saboda sunan Allah ne to ban san ina Muhammadul Amin ya zama sunan Allah ba ko Al-Amin ya zama sunan Allah shi kadai wannan sifa ce duk mai amana ana kiran shi Al-Amin kamar da annabi ake kiran shi Al-Amin to dukkan wani wanda yake da amana a ka'ida ta larabci zaka ci kamar kace mai amana da Hausa kaga ba sura ne da ya takaita ga wani mutum ba duk wani wanda ka san yana da amana zaka ce ai wani amin ne sifa ce to kuma sura ya kan yi tafa'ul da su a sa mutum suna domin ana sha'awar ya ci ribar wato wannan suna sai a kirawo shi da wannan sunan a ce masa Salih da ana so ya zama Salih ko da kuwa daga baya zai zama fantalalle lalatacce sunan da yana da Salih zaka ce masa aga wannan neman Ali Abdullahi Salih sai wa Salih din bane to amma sura ne dai bai da zaka yi haka zaka bashi iyaye zaka suka ka masa suna son su ga cewa ya zama haka din to kuma tayi ya zama haka din tayi kuma ya zama ba haka ba to kalma Al-Amin ita ma duk cikin wannan layin ne ban taba jin wanda yace ba za a sa wannan suna ba ko ma a ce sunan Allah ne ko kuma Al-Amin Aminullahi cewa wannan sunan annabi ne to baya daga cikin sunan annabi Aminullahi wannan cewa Aminullahi sunan annabi shi ne kalma Aminullahi duk ba abu ne wanda ya cancanta a dai bashi Al-Amin amma Aminullahi wannan wani matsayi ne kuma wanda bai kamata a jingina wa mutum ba haka kawai dai bashi Al-Amin ne ko Abdullahi ko Abdurrahman amma ba Aminullahi ba kuma Aminullahi ba wai sunan annabi bane cikin sunan annabi sufar annabi Al-Amin ne wannan sifa ce ta annabi kamar da yake as-sadiq kamar yake al-masluk to kuma ya samu wani as-sadiq ba annabin ba inda har ya zama mai gaskiya ne alhaji sai mai gaskiya ne a mu'amalar sa da mutane sunan shi as-sadiq wannan kuma yana magana ne akan cewa shi aikin sa sayar da fetur kuma yace ya so tanki biyu yawa yake cewa kuma ina sayo tanki biyu idan ya kare tafi da riba ta sai da sake sayo wani sai gashi gwamnatin tarayya ta kara farashin fetur bayan na sayo shi akan tsohon farashi wato 65 shine yake cewa sai naga cewar idan na sayi da shi akan tsohon farashi to ni kuma idan na koma sayo wani zan sayo shi ne akan sabon farashi kowace lita kuma kasa da yanda na saba sayowa to anan tunda ba itikari nayi ba zan iya sayar da shi akan sabon farashi ko ku a asali a cikin harkar ciniki saye da sayarwa musulunci bai kayyade riba ba wannan abu ne sananne in ka so abu naira ɗaya ma ka samu mai saya naira goma ba haram ka ce ba yadda Bahaushe yake ga wani riba ta yawa riba ce ba haka ba ne kawai dai abinda musulunci yake so har kullum ka tausaya wa ɗan uwanka man la yarham la yurham haka ne wanda baya tausayin wasu ba a tausaya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya wa ɗan uwanku a nan duniya wanda yake sama ya tausaya muku shine Allah don haka akwai buƙatar tausayawa wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi wanda duk ya sauƙaƙa wanda yake cikin damuwa matsatsi kima Allah zai sauƙaƙa masa wannan koyarwa ce ta musulunci ana san ka abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah yuhibbu 'abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara Allah yana san bawan da yake mai sauƙin kai in zai sayar haka ne in zai saya to in zai sayar ya zama mai sauƙin kai ba tare da yana zira abokin cinikinsa ba ta yadda zai haushi da yawa sannan ko mai sauƙin kai in zai saya ba yana ƙoƙarin sai ya ƙure riba ba ya ƙure mutum kai ta ja don ganin buƙatar sai zai sayar sai akwai wanda suka ga buƙatar ka ta zaka sayar da kayanka to fa sai sun ƙure ka ko ma su yi kasa da kai dan ka fadi to duk dai ba a san haka don haka akwai bukatar a zama akwai tausayi da sauƙaƙawa tsakanin al'umma to wannan ita ce kaida inda mutum zai sayo naira 65 to ko ba a yi ƙarin ba ma shi ya ƙara sai naira 100 ba ce ya ci riba ba ko ya ci haramun sai dai a ce wannan bai tausaya wa al'umma ba don haka ana gudun shi ma fa ka Allah ya takura masa shine abinda kawai ake gudu ba wai haramun yake ci ba an fahimci wannan saboda haka a bisa ga kaida ko 65 so shi ko da waccan ƙari na gwamnati ko babu ƙari yana da ikon ya sayarwa mai saye da abinda shi ya ga dama kayansa ne in an ga a saya in ba a ga a saya ba a ban masa kayansa yana da ikon ya yi wannan sai dai waccan ƙa'idar ita ya kamata ya lura da ita a nan duk da dai yana ganin cewa shi in ya tafi sayowa to ba za a sayar masa ba sai da wannan farashin idan zai yi sauki kamar yadda annabi ya faɗa in yayi sauki shi ma Allah zai samu masa wani hanya ta sauki ko da ko zai sayo ƙasa da yadda ya saba sayowa to ya saba so tanka biyu ya so tanka ɗaya sai Allah ya sa albarka a cikin wannan tanka ba za mu ce tunda dai haka ne ba kakka yadda ka sayar haka wanda ya dage da tausayinsa da yadda amma inda zai sayar kuma da wannan farashin bai abin nan ba to matsalar ƴan kasuwarmu galibi akwai san zuciya wato rashin tausayin ba wai a sama kawai yake ba har ma a cikin mu talakawa mu ma muna da rashin tausayi wani abun ma bai shafe ka ba ba zai cutar da kai ba amma dai kokari kake ka ci wata ribar kafa wai a yanzu abubuwa ne kasuwa ce ta bude kawai ana cewa ana kika kaka za a yi karin man fetur duk aka ba aka boye kabo kai ya sayar kuma a zo a yi kari bai ci kasuwa ba saboda ka ya boye ana cewa an yi kari sai mai gashi nan ko ina 140 145 200 kowa ya bude gidan mansa babu wani layi lokacin da ake cewa za a yi kari yana da kayan amma ya boye so yake a yi karin ya ci riba ana cewa suke nan ya abin nan to kuma yanzu an zo an rage ban san me yasa kuma man yake wahala ba wannan dai su wanda suke harkar an dawo an rage kuma dai wasu suna nan dai ko tunani suke ga karawa ko sun ji cewa akwai wata matsala da ake ta tattauna ta a ƙasa ba zai yi wahala to ba su amma dai shi wannan mai tambayar ya sani cewa ba haramun bane dan ya sayar akan wannan farashin amma kuma yayi tunani koda bai sayar kamar farashin da ba in ya ga zai dan rage kasa da yadda wasu za su sayar sai 80-85 ya dan taimakawa sayar 90 ma ya dan taimakawa mutane da naira 7 din wannan da yayi da kyakkyawan niyya shi ma Allah wata rana zai bude masa sayin da baya tsammani ya halatta mata su raka gawa makabarta a Ummu Atiyya tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu bin janaiza walam yu'azzib alaina ya hana mu bin janaiza amma bai matsa mana wajen hanin ba wato bai ce haramun ne ku fita ba amma dai ya umarce su da kar su bi saboda kamar yadda muka faɗa akwai rauni tare da zukatan mata ta yi a wajen wajejen lokacin da za a ɗauki mamaci a sa a kabari kuma su fashe da ihu da sauransu to aka nemi su abin nan ta ce an ce kan mu fita amma ba a tsaurara wajen hanin ba to wannan shine abin da musulunci ya faɗa sannan kuma da yake maganar cewa babu laifi a maida makabarta hanya ma'ana kowa zai wuce zo ya fita bai halatta makabarta ta zama hanya ba kai haka ana cutar da shi ma yana da haƙƙi duk da ya rasu yana da haƙƙi don haka kamar yadda ka san ba za ka mayar da cikin gidan wani hanya ba ka rika tsaga kana wucewa wai kawai don kana jin ka isa haka nan ma makabarta gidajen wasu ne bai kamata ka mayar da shi hanya ba saboda haka ya kamata a fitar da hanyar da za a wuce ba ta cikin makabarta ba wannan da yake tambayar cewa hadisi ne Allahumma ya سابغ النعم ويا دافئ النقم ويا فارج الغم to gashinan dai har zuwa karshe wannan ba hadisi bane amma dai addu'a da duk lafazin da babu shirka a ciki babu saban Allah a ciki babu kiran wani Allah a ciki babu sifanta Allah da abinda bai sifanta kansa da shi ba wannan ya halatta yadda naga lafazin babu wani abinda duk da karshen lafazin na kasa karanta shi فأول قبل بدايات منين بان إيا كرنتا كارشان با أما فرقو فرقو أننا كرنتا بنجوة كلمة وتكي مريك يوم با yake cewa ina neman bayani shin zinarin da mutane da mata matan mu ke sawa akwai zakka a ciki zinari da mata suke mallaka wato zakai kasa shi gida uku akwai wanda kasuwanci ne zinari mace harkar kasuwanci take da zinari to wannan kadara ce kamar da za a fitarwa da dukkan kadara zakka za ta fitar ma da wannan akwai wacce take mayar da kudinta ya koma gwalagwalai don kada ta kashe ya zama kamar ajiya wato kamar yadda namiji zai sayi filaye don kada ya kashe yana tunanin duk sanda ya daga to zai yi kudi haka nan ita ma tana ganin kudin nan da aka bata kyauta mijinta ko wani mahaifinta ko wani dan'uwanta ya ka 300 ya bata kyauta sai ta ga kai 300 nan idan na sa a gaba zan cinye bara in sai gwal domin ya zama na ba wa kudin kariya to wannan shi ma yana da kudi ne in zakka za ta fidda masa zakka da kuma wanda za ta saya kawai idan tana so ta yi ado wato kamar yadda kowace mace take sayan abin da ta yi ado ita ma ado kawai lizina ba dan ya zama ajiya ga dukiyarta ba dan ya zama kadara ta sayarwa ba to wannan ba mu ganin zakka a ciki saboda haka akwai wanda za a fitar masa da zakka akwai wanda ba za a fitar ba akwai sabani tsakanin malamai wanda doguwar magana ce wasu suna ganin za a fitar da zakka ga kowane irin zinari da mace take da shi wasu kuma suna ganin a'a idan kawai dan ta yi ado da shi ne ba dan ya zama kadara ba to ne ba ta fitar masa da zakka ba ya kasa dinka ya cika to Malam Abdullahi ya tsayar da ni dole in tsaya waɗanda ba su ji tambayoyin ansoshin su ba sai su yi hakuri zuwa sati na gaba insha Allah sai mu ansa musu da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.